kira da an yi Allah tabbata da biyayya halitta annabun mu manzon jagoran mu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka dauki rayuwar mu muna bin da barkinsa ka tashe mu a cikin majiyarsa shayar da mu alkautararsa da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta bisa kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan tafsiri namu na Alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na markaz Iqra a nan kwanar Dawaki Zaria Road. Allah madaukakin sarki har yanzu ya kaddara muna cikin suratul An'am inda jiya muka gama bayani akan sura ta 47 yau za mu tashi akan sura ta 48 a yau aya ta 48 kai a wannan yammaci na 12 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1447 wanda ya daidai da 1 ga watan uku 2026 miladiya inda Allah madaukakin sarki yake cewa
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma nu'minu lil-mu'minina illa mubashshirina wa mundhirin faman amana wa aslaha fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يكسبون
نعم وبنجد ما دوكين سركي يتي وما نرسل المرسلين بما أيكو كما بما أيكو دا منزني إلا مبشرين فاتيس زمتو ما تبشارا ومنذرين kuma su zamto masu gargadi faman amana duk wanda ya imani wa aslaha ya gyara aikinsa fala khawfun alayhi to babu tsoro a gare su a nan gaba wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba akan abin da ya wuce wallazina kazzabu bi ayatina kuma lalle wanda suka kafirce wa ayoyinmu yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun Allah madaukakin sarki zai shafe su da azaba dangane da abin da suke kasancewa na aikin fasikanci. Allah madaukakin sarki a nan yana ba mu labari ya aiko da manzanni da dama kuma dalilin aiko da manzanni din ya zamanto bishara ce wa nazara albishir ne kuma da gargadi kuma Ubangiji madaukakin sarki ya sanya wannan manzannin su zo su yi bishara shine al-mubashshir meye abin da za a yi bishara da shi ko me ke ce bishara kuma wani aiki ne idan bawa yayi zai samu wannan bishara wannan shine Allah madaukakin sarki ya dora wa dukkan manzanni sannan kuma ya dora musu cewa menene gargadin kuma da ni ake gargadan mutane din kuma wani aiki ne idan mutane sun aikata za su cancanci wannan gargadin da ake yi to sai Allah ya kuma ya ba mu labari to dangane da wannan manzanni da ya aiko to mutane sai suka kaso biyu wajen amsa kiran manzanni din nan faman amana wa aslaha akwai waɗanda suka yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ya ranar tashin alkiyama kuma suka gyara imaninsu suka gyara ayyukansu suka gyara niyoyinsu waɗannan fala khawfun alayhim fima yastaqbal babu tsoro a kansu akan abin da zai zo wala hum yahzanuna ala ma madha, ko ba za su bakin ciki ba akan abin da ya shuɗe. To wannan kaso na farko kenan, sun yi imani da abin da manzanni suka zo da shi, sun musu bushara, kuma sun karɓi abin da aka musu bushara da shi, in sun aikata za su samu. Sun gargaɗe su da munafunci da kada su aikata saƙo, domin wannan zai kai su ga uquba ta Ubangiji Maɗaukakin Sarki, kuma sun kiyaye. Wannan kaso na farko kenan waɗanda suka samu wannan daraja ta amsawa manzanni. To sai su kaso na biyu daga cikin waɗanda Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya faɗa, ya ce wallazina kazzabu bi ayatina, akwai kuma wanda suka karyata ayoyinmu. To su kuma wannan, yamassuhumul azabu, lalle azaba za ta same su, bima kanu yafsiqun, dangane da abin da suka yi na kafirci, na mujirewa Ubangiji Maɗaukakin Sarki, na ƙauracewa duk abin da manzanni suka zo da shi, na kinni ma Allah ta'a da manzansa. Kaya kenan, wannan ita ce bisharar abin da manzanni suka zo da shi. Wanda ya yi imani da Allah, ya bi abin da ya gyara ayyukansa, wannan babu wani razana, babu hofi a kansa, a gaba ko a baya. Amma wanda ya karyata, to wannan su ne wanda azaba za ta same su. Sai Allah Maɗaukakin Sarki ya ci gaba da cewa,
قل ما أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم
sarki ya ce, kulka ce musu, la aqulu lakum indi khaza'inul ard ko khaza'inullah, bazan ce muku ba na mallaki taskokin Allah, taskokin Allah suna hannuna, wala a'lamul ghaiba, ko bazan ce muku ba na san gaibi, wala aqulu lakum inni malak, ko bazan ce muku ni mala'ika ne ba. In attabi'u illa ma yuha ilai, kadai abinda nake bi shine abinda aka nun wahayi zuwa gare ni. Kulka ce da su, hal yastawi al-a'ma wal basir, shin makahu wanda baya gani zai zama daidai da mai gani? Afala tatafakkarun, shin ba za ku yi tunani ba? Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, kai gargadi da shi Al-Qur'ani kenan, allazina yakhafuna, ga waɗannan wanda suke jin tsoron, an yuhsharu ila rabbihim, a tara su a gaban Ubangijinsu. Allazina yad'una rabbuhum laysa lahum min dunihi waliyyun wala shahid, kuma wanda ba su da wani majibincin al'amari ko ma bayansa, kuma ba su da ceto. Sai musu gargaɗi, la'allahum yattaqun, ko sun kiyaye dokokin Allah su ji tsoronsa. A nan Ubangiji Maɗaukakin Sarki yana faɗa wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam, ga waɗanda suke iktirahi ya zo musu da ayoyi ya maida Makka, kamar yadda muka faɗa jiya, ta zama dausayi, ya maida dutsen Uhudu ko dutsen Arfa ya zame musu zinariya. Sai Allah Maɗaukakin Sarki ya ce, ya ba su amda da cewa, wala aqulu lakum indi khaza'inul ard, ni ban ce muku ba taskokin Ubangiji Maɗaukakin Sarki a ban ƙasa da sammai gabaki ɗaya suna hannuna, mukullansu da arzikin su da rahamar su gabaki ɗaya suna amina. Wato ni ban mallaki arzikin da taskokin da suke hannun Allah ba, ko bana ba ni nake tasarrufi da su ba. Da arzikin da yake ƙasa na ma'adanai, da arzikin da yake zuwa daga sama, da arzikin da Allah madaukakin sarki yake da shi a ban ƙasa, wannan na Allah ne. Inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwati matin, Allah shi ne mai azurtawa, shi ne ma'abuci ƙarfi. Wato arzikin Allah da tafkokin Allah a hannunsa yake, hannunsa yake. Wannan yake nuna ne ashe tauhidin rububiyya gabaki ɗayan shi a hannun Ubangiji madaukakin sarki yake. Allah ne mai azurtawa, Allah ne mai tsiyantawa. Duk wani arziki da ka gani Allah ne yake bayarwa, duk wani arziki da ba a bayar ba Allah ne bai bayar ba. Da sarrafa arzikin, da baiwa ta arzikin, da tagomashin arzikin gabaki ɗayansu yana hannun Ubangiji madaukakin sarki. Wannan shi ne abinda aka shelanta manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, domin ya nuna cewa neman arziki ana yi ga Allah kawai. In kana neman arzikin duniya da na lahira, to Allah ne mai ba da shi, kuma shi ne mai shi. Naka haka roƙi wani koma bayan Allah. Sai kuma aka ce ya ce wala a'lamu al-ghaiba, kuma ni ban ce muku ba na san gaibi. Duk abin da kuka na faɗa ilimin Allah ne yake sanar da ni. In ya leƙa Allah ya sanar da ni, ni kuma sai in zo in sanar da ku shi. Wato manzala sallallahu alaihi wasallam yake shelawa cewa bai san gaibi ba. Abin da ake nufi da bai san gaibi ba a nan gaibul mutlaq, gaibin da Allah bai faɗa mishi ba ko bai faɗa wa kowa ba. To irin wannan gaibin manzala sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba. Walau kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khair wa ma massani su. Manzala a wata aya yake da na san gaibi, ai da na yawaita kaina alkhairi, da wata cuta ba ta same ni ba. Da ya san abin da zai faru a Uhud, da ba a fasa masa kai ba aka cire mishi haƙora. Da ya san abin da zai faru, da bai kaza ba, abubuwa da dama da mauƙifi da dama. Wato sanin gaibi gabaki ɗayansa mutlakar a wajen Allah yake. Akwai kuma gaibin da manzon Allah ya sanar da manzon Allah, kafin manzala shi kuma ya sanar da mu gabaki ɗayanmu, mu a gaibi yake a wajenmu, domin manzala ya sani, ya san wannan gaibi mu ba mu sani ba. Lokacin da manzala kuma ya sanar da mu, to mu ma mun san wannan ya tashi daga gaibi. Wato gaibul mutlaq, kafin manzala ya san, kafin Allah ya sanar da kowa a cikin halittarsa, to ba wanda ya san wannan gaibi. Sannan hawa na biyu, gaibi mai bin shi, gaibin da manzon Allah, Allah ya sanar da shi. To wannan gaibi ne mu a wajenmu gabaki ɗaya, ba wanda ya sani kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu wannan gaibi. To lokacin da manzon Allah ya sanar da mu wannan gaibi, to kuma shikenan ya tashi daga gaibi. Dan haka idan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba, ba wani abu ne bane an zo da sabuwar magana. Wala a'lamu al-ghaiba, ayatul Qur'ani ce take. Da yawa ya faɗa, amma yanzu suka ga ana musu da wasu cewa ai manzo Allah ba za a ce ya san gaibi. To ya za ka yi da ayoyin wala a'lamu al-ghaibi, gaiba, walau kuntu a'lamu al-ghaibi lastakthartu min al-khairi, da irin waɗannan abubuwa da dama. Sai dai gaibin ne mataki mataki. In ka tambaya wanda suka ce manzo Allah ya san gaibi, in su baka la ayya ba da labarin abin da zai faru, to wannan manzo Allah ya sanar da shi. Amma kafin a sanar da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba. Sai ce wala aqulu lakum inni malak, kuma ni ba na da awanni mala'ika ne. Kishiyo wannan inda ma ana basharun min al-bashar yuha ilayya, ni mutum ne daga cikin mutane, sai dai Allah ya ɗaukaka ni ga dukkan halitta, ya mun wahayi kuma ya girmama ni, ya min ni'ima. Dan haka wannan ya zamanto shi ne mafificin halitta. Nan ma dai Allah madaukakin sarki da ya faɗa wala aqulu lakum inni malak, ban ce muku ni mala'ika ne ba. To nan ba zai faɗa, ba wata amsa da za a ce sai an ce a nan kuma mutum ne ni, a'a. Saboda me yasa, me za mu fahimta ka halittun Allah dai ga yanda suke. Allah, akwai Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya halitta gabaki ɗaya, akwai mala'iku, akwai aljannu, akwai dabbobi, akwai kuma jamadat, daskararrun abubuwa, waɗannan su ne a duniya gabaki ɗaya. To ina za ka saka manzo sallallahu alaihi wasallam? Shi dai manzo sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane ba, domin bawan Allah ne, manzan Allah ne, maɗaukakin Allah ne, ba wani mutum da zai saka shi. To kuma anan ya ce wala aqulu lakum inni malak, ni kuma ban faɗa muku ni mala'ika bane ba. To a halittun Allah ne ya rage kenan, aljannu, dabbobi, mutane, sai kuma jama'a da sararrun abubuwa. To a waɗannan ina za ka sanya manzo sallallahu alaihi wasallam? In ka ce mala'ika ne ya ce wala aqulu lakum inni malak, kuma mala'ika bai kai manzo sallallahu alaihi wasallam daraja ba. Ke sa malamai suka yi tsammani tsakanin mala'iku da mutane wanda suka ce daraja, wasu suka ce mala'iku sun bi, wasu suka ce mutane sun bi, domin an umarci mala'iku su yi wa annabi Adam sujjada. Wannan ya nuna kenan mala'ikun Allah ba su kai mutane ba, kuma jarrabar da Allah ya yi wa mutane su zo duniya kuma a samu manzanni da muminai a ciki da yawa mala'iku ba, wannan suke gani. To kaga in kuma ka ce aljani ne shi, to wannan malamai sun yi ittifaqi cewa duk wanda ya ce manzo Allah aljani ne ya kafirta, dan ka budanta manzo sallallahu alaihi wasallam. To kuma ballantana ma ka sako ka sa ki jinsin wa iyyaka billahi, cikin za ka sa jinsin cikin dabbobi ne, ko za ka sa jinsin cikin jumadat ne? Ka ga kenan mafi abin da ya kamata fita salin ali qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya, kace ni kace musu mutum ne jinsi a jinsin mutum ne, ko ba ana nufin ba anan aka ce mazala mutum ne a ƙara a ce wai mun ce mutum ne kamar kowa daidai da kowa, a wannan ba haka bane ba. Jinsi ne na mutum, domin yana da mahaifi Abdullahi haihuwarsa aka yi, yana da mahaifiya Amina, yana da kaka, yana da ɗan uwan uwa, yana da ɗan uwan uba, ya taso tun yana yaro ake ganin shi numuwul bashari, shekara ɗaya biyu uku haka ya taso har ya kai 40 har aka yi mishi annabta, yanda mutum yake numuwu, yana cin abinci, yana shan ruwa, ya yi aure, ya haihu, yana bacci, yana rashin lafiya, duk wannan tsaba ɗabi'o'i na mutum manzala sallallahu alaihi wasallam. Amma huwa ashraful bashar, sannan kuma ya fi bal ashraful khalqi ajma'in, ya fi dukkan halitta gabaki daya. Yasa aka ce wala aqulu lakum inni malak, dan haka sai ce in attabi'u illa ma yuha ilayya, ni kai ba na bin komai sai abinda aka min wahayi, ba na fita daga kaidi wahayin da Allah ya mun, ko da ɗani ɗaya ko mafi ƙarancin haka. Shi yasa wani mawaƙi ya ce nabiyyun bi ghairi wahyi lam yatasarrar, annabi sallallahu alaihi wasallam kun ba da wahayi ba, baya gaba bai baya, yana tsayawa ne inda aka yi mai wahayi. La yanfiqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha, da abinda ka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wahayi aka yi ma, sai ce kul kace hal yastawil a'ma wal basir, shin zai daidai da wanda ya bi wannan gaskiya ya shirya ya yi imani da ita, zai daidai da makafu wanda ya bata ya kibin umarnin Allah? Sai ce afala ta tafakkaru, shin ba za ku yi tunani ba? Shi yasa a waje ya ce afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa a'ma nama yatadhakkaru ulul albab. Yace shin zai daidai ne wanda aka saukar mar da gaskiya daga wajen Ubangijinsa, duk wanda ya san kadai Allah ya saukar wa manzan Allah gaskiya daga wajen Ubangijinsa, ya yi imani da shi, ya bi shi, zai kama zai daidai da makahu wanda ya bijiro manzan Allah? Sai ce inna ma yatadhakkaru ulul albab, kadai ma'abuta hankali su ne suke tunani. sai Allah ya ce wa anzir bihi alladhina yakhafun, kai gargadi da shi. Da mun manzanni a can ya ce ma wa manurtilul mursalina illa mubashirina wa munzirin, to kai gargadi bihi shi alqur'ani da aka saukan ma suwa ake wa gargadi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, kai wanda suke jin tsoron lokacin da aka tattara su aka tashe su a gaban Ubangiji, su kadai suke bin gargadi, su kadai suke yin imani, su kadai suke bin abinda manzo ya faɗa. Domin tushe da yake sa mutum ya bi Allah shine yayi imani, ya ji tsoro, ya yaqini cewa zai tashi gaban Allah. Wannan shine yake sa mutum ya bi Allah. Menene kai imanin zaka taru a gaban Allah, za a tattara mu a gaban Allah. To wannan abin da yake nuna duk abin da kai a duniyan nan ba za ka ci lalai ba. Wato ba za ka cuci wani ba. Inda ya yi ba kuma ka tsallake. Ba za ka zalunci wani ba ka tsallake. Ba za ka yi sako ba ka tsallake in baka tuba ba, ka koma ga Allah. To ganin duk ayyukan da kake da maganganun da kake, za a akwai ranar kindillanci, akwai ranar zubeban ƙwarya, ranar da za a yi kariyar min kai. Wannan shi yake sa mutum ya rinka takatsantsan wajen abin da yake yi da abin da yake faɗa da abin da yake aikata. Amma wanda bai yi imani da wannan ba, daga duniya sai Kaduna, to shi yana ganin in ya cuci kowa ma business ne, in ya yi fashin business ne, in ya sai da ƙwaya business ne, in ya zalunci wani business ne, in ka aike shi ya so ma sabon abu ya so tsoho ya sa ma a babur ko a mota ko a gida ya makala ma business ne, in kayan da za a saya 100,000 ya rubuta ma 200,000 business ne shi a wajen shi. Kawai da ya ga baka gane ba an gama, shikenan harka ta kai, zai ta dariya yana murna saboda bai san ya ciwa kansa bala'i ba. Amma wanda ya san ya ƙara ma naira 100 ya san ya ciwa kansa bala'i, digaggin nazar daga ina ka samu kuɗin kai matsalar ka ce. To kaga wannan dole zai taka kazan, in a kasuwa yana sai da kaya ya san duk wanda ya cuta ya mai gush algush ya san cewa zai mayar mar, kuma ranar da sallah da ajiminsa zai mayar. To kaga zai gani kenan, ashe ba dabara ba ce ba in ma wani wayo in cuce shi, ba hankali ba ne da tunani in jirga wani in cinga kuɗin shi. Wayo shi ne ka yi abin da ranar tashin alkiyama ba za a ɗauki sallarka da azuminka ba a ba. To shi yasa Allah ya ce ka gargaɗi mutanen da suke jin tsoron haɗuwa da Ubangijinsu ranar lahira, laisa lahum min dunihi waliyyun, domin su wanda suka yi imani sun tabbatar ba su da wani majibincin al'amari ne taimako ko mabayan Allah, wala shafi'un, kuma ba wanda zai cece su a gaban Allah. A ranar nan ba wani makusancinka, ba wani masoyi, ba wani ɗan uwa, matarka ko ƴaƴanka ko ɗan ko abokanka ko mahaifiyarka ko babanka, ranar nan ba wanda zai taimake ka. Asali ma gudu juna ake dan ka ka iske babanka ko mahaifiyarka ko matarka don ta ɗauko bala'i. Shi yasa ake gudu yau mai furul mar'u min afihi, kana tsaye a ranar tashin alkiyama da ka hango matarka za ta wuce za ka noke ka ja baya, domin baka san makomarta ba. Shin babanka ya ganka zai shige cikin taro, ba a neman kowa, ba wanda yake neman wani a lahira sai lokacin da aka shiga aljanna. Amma manzo Allah ya ce ba wanda ake nema, ranar da ka tashi daga kabarinka baka neman ina wane ya taso, kowa yan wane, babanka, mahaifiyarka, matarka, ƴaƴanka, abokanka, baka jiran kowa. Ranar da ka zo za a au, lokacin da ka zo za a auna laifinka ko alkhairinka, nan ma baka neman kowa. Ranar da za ka yi sira'i, za ka hau sira'i, baka neman kowa. Lokacin da za a baka littafi, to sai lokacin da aka baka littafi ne ka tabbatar aljanna za ka tafi, to shine za ka fara nema. mutane karanta littafi ne kana murna duk wanda ka gani haula'i muqra'u kitabiya karanta littafi da aka bayar ne zanattu anni mulaqi kitabiya to lokacin da kai zinubi shi ma haka zaka bu kana ihu kana gudu ya laitani lam uta kitabiya ina ma ba a bani wannan littafin ba na jaraba na masifa ina ma ban karɓe shi ba to mutum yana cikin wannan fargar ɗan wuta za su ga aljanna ɗan aljanna su shiga aljanna sai lokacin da ka shiga aljanna ka shiga gidanka ka zagaya ka huta to sai ka ce ina babana yasa duk za ka ga alƙur'ani lokacin da mutane suke tambaya yana ba mu labari lokacin da ake tambayan mutane to sai lokaci da aka shiga aljanna ake tambayan mutane wani ka kan shi a tsakiyar wutar jahannama to anan ana mama jigin shi ko waye ko babanka ko ba mahaifiyarka ko ɗanka ko matarka ko ɗan uwanka ko abokanka za ka ce a maza a kaɗe saboda a lokacin ai programin ɗin da ake sa mutum in ka ga naka ya shiga bala'i ka ji haushi an cire wannan programin naka ba wanda zaka gani a wuta a lahira ka ji haushi naka ba ko ɗan ba za ka ji ba in ka ci sa'a ka aka hango dama in matarka ne kuna tare in ta shiga aljanna kana shiga gida ɗaya za ku shiga a yi promoting ɗinta والذين آمنوا وعملوا الصالحات ألحقنا بهم ذريتهم wanda suka yi imani da matar da miji suka yi abin kirki to za mu hada su in ka bi ka aiki kana aljanna ta bi ka ita kana na dai za a dauko ka akai ta bi ku hadu in ta bi ka aiki ita take na bi kai kana dai za a dauko in ka bi ta haka za a alhaqna bihim zuriyatan sai a hada su sai ta zamanto ta fi kowace mata kyau a matan gidan aljanna in kuma sauran dangi ne yan uwa abokai duk wanda ka hararo ka ganshi a gidan aljanna to kuma sai ka sajjala mishi ziyara sai kana da dama kai tsaye kai magana da shi to sai kuma a yi magana ziyartar juna da yanda za a rinka haduwa ana fira domin akwai majalis a aljanna akwai majalisin da za a zo annabawan Allah ne kawai za a zo a zauna ba abin da ya fi daɗi ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku gaisa da shi ke kai da ka zo a ƙarshen lokaci a lokacin fitinubu amma aka bu Allah aka shigo aljanna gaisa da kai a jinjina ma sahabbai su gaisa da kai su jinjina ma irin wannan ruɗin ka bu Allah lokacin da ake ta nafsi ka bu Allah to za a jaddana ma shi yasa Ubangiji madaukakin sarki ya ce kaɗai ba wani mai ceto a lokacin sai sai dan me ake wannan gargadin ake fadar wannan ayi musha a gargadi da Allah mun yattaku ko mutane sun ji tsoron Allah su bi Allah subhanahu wataala yi takatsan san ko bin dokokin Allah domin su kauce aikin da zai tsirar da su ranar tashin alkiyama yi aikin da zai lillinka ladan su sai Ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
ولا تقربوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقعدهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاهدين
نعم Ubangiji madaukakin sarki ya ce wala taqrubu alladhina yad'una rabbahum kuma kada ka kori waɗannan wanda suke kiran ubangijinsu bil qadati wal ashi da safiya da yammaci yuriduna wajha wanda suke nufin yardar ubangiji madaukakin sarki ma alaika min hisabihim min shay'in hisabinsu baya kanka babu wani abu na hisabinsu da yake kanka wa ma min hisabika alaihim min shay'in kuma babu wani abu na hisabinka da yake kansu fatatruduhu ka kore su in ka kore su fatakuna min adh-dhalimin to sai ka kasance cikin adh-dhalimai Allah yake wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd kuma da haka ne muke fitinar shashin su da shashi li yaqulu domin su ce a haula imanna Allahu alaina alaihim min bainina shin waɗannan ne Allah madaukakin sarki ya musu baiwa a cikin mu alaysa Allahu bi'alamu bishakirin shin Allah madaukakin sarki ba shine mafi sanin wanda suke gode mishi ba anan ubangiji madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore sahabban da suke tare da shi dalilin wannan ayat wadda ta sauka Sa'd bin Abi Waqqas ya ce muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen mun shida da su Bilal da sauran sahabbai talakawa to sai manyan Quraisha suka zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce gaskiya su ba za su yi imani ba har sai ya kori waɗannan talakawan fakiran marasa ko sisi ya za a yi suna manya su zo majalisi su zauna ga su ga Bilal ga Abdullahi bin Mas'ud ga Sa'd bin Abi Waqqas ga su wane ne duk su Ammar bin Yasir waɗannan wasu bayi ne aka yanta talakawa marasa mu masu faɗa kuma a ce majalisin mu ɗaya mu faɗa su faɗa har ma a rinka kallon mu ga har su yi jara'a su ga girman kai kamar daidai muke da su wataƙila wani ya faɗi wani abu a cikin mu ma wani ya ce a'a abinda muke so da kai kawai a musu majalisin su daban akwai lokacin da za a zauna wajen karatun talakawa akwai lokacin da za a zauna wajen karatun masu faɗa abu ne masu kuɗi na gari to sai mu yi imani da kai mu yi imani bi ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya dar su a zuciyarsa saboda kwaɗayin imanin wannan manya saboda yawancin su idan suka yi imani to da'awa shike ta samu gindin zama ba wanda zai hantare su azabtar da ake wa wannan talakawa an daina azabtar da su sannan a ƙarƙashin su akwai mutane da yawa wanda tsoronsu ya ana su shiga musulunci in suka shiga za a shiga musulunci gabaki ɗaya saboda wannan maslaha sai manzo Allah ya fara tunanin to ya ware majalisun masu kuɗi waɗannan su koma daban to sai Allah madaukakin sarki ya mishi gangan ya ce wala taqulul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ai kada ka sake ka nisantar da kanka da waɗannan wanda aka siffanta masu da talauci wanda ake ganin ba komai ba ba su da komai wanda ake ganin ba su da gata wanda ake ganin ba masu faɗa abu bane ba ka sanya su sune abokan zamanka sune keɓantattun mutanenka kamar yadda a wata ayar Allah ya ce wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furqa manzo Allah ya ce kai Allah ya ce wa kuma kai hakuri tare da waɗannan wanda dai suke kiran ubangijin su safa da rana wai suka ce suna safa da yammaci suna kiran su bil dati wal ashi dinnan ai bi ma'ana yad'una rabbahum suna kiran ubangijin su kira zai zama guda biyu du'a ibada da du'a mas'ala du'a ibada wasu suka fassara shi a du'a ibada kiran ubangiji ne na ibada shine salloli suka ce a lokacin an farranta sallah guda biyu kafin a je Madina an farranta ta guda biyu ake yi a lokacin ayi da safe ayi da yammaci to wanda suke sallan nan da safe wanda suke yammaci ko kuma du'a mas'ala shine waɗanda suke roƙon ubangijin su dare da rana Allah ka mana kaza Allah ka mana kaza Allah ka mana kaza to waɗannan wanda suke yi hakan shi yasa malamai suka ce wasu suka ce salatul maktuba wasu suka ce addu'o'i wasu suka ce dukkan jama'a sai Allah ya ce yuriduna wajha ai aikin su suna nufin fuskar Ubangiji da shi wato suna yi dan Allah suna da ikhlasi duk abin da suke yi na ibada suna da ikhlasi to da aka fakko wannan shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya jefar da wannan tunanin cewa in za ku zo ku yi imani ku haɗu da talakawan nan a zuwa ne in ko ba za ku yi ku tare su shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ma alaika min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay'in in ma dai wannan maganar ta zamanto cewa manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan Allah da wannan manyan yake cewa su wannan manyan ba wani haƙƙinka wani abu na haƙƙi a kanka nasu su ma babu wani abu na haƙƙi a kansu naka wato ba ruwanka da kafircinsu da munafircinsu da duk abin da suka yi Allah ba zai tambaye ka ba aikinka zai tambaye ka su ma Allah ba zai tambaye su aikinka ba ka kyale wanda ya yi imani dan kansa ya ji tsoron Allah ya zo ya shiga wanda bai yi ba ka kyale shi matsalarsa ce ba abin da zai dame ka kuma irin wannan da yawa manya aka suke faɗa annabawa annabi Nuhu ma aka yi aka ce Musa anu'minu laka wattaba'aka al-arzalu yanzu za mu yi imani da kai waɗannan fakiran talakawan duk sun tattaru a gindinka ba za mu yi imani da kai ba matuƙar waɗannan talakawan suna tare da kai to kaga duk wannan yake nuna kenan da yawa masu bin annabawa mabiya annabawa da masu amsar saƙon Allah mafi yawa daga cikin su talakawa ne kaɗan kake samun masu kuɗi shi yasa hadisin Abu Sufyan kaga lokacin da Herakl malikin Rum yake tambaya Abu Sufyan lokacin da yake tambaye shi wasu mas'aloli dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kawo wa sarkin Rum ne super power a wancan lokacin ya ji labarin manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika a je a nemo ma duk wani dan Makka wanda ya zo cin kasuwa sai aka yi sa'a kuma shugaban Makka ma Abu Sufyan ya zo to bayan an kira shi Abu Sufyan ayyawa Abu Sufyan tambayoyi da yawa daga ciki abin da ya ce mishi fa asharafun nas yattabi'unahu am du'afa'u yace manya-manyan gari shugabanni da masu kuɗi su suke bin shi ko kuma talakawa sai Abu Sufyan yace bal du'afa'uhum talakawan su ne fa qala hum atba'ur rusul sai Herakl yace su ne daman mabiya annabawa da yawa daga cikin waɗanda suka yi annabawa suka bi annabawa suka yi imani da su to zaka ga talakawa ne mabiya ne saboda su da yawa masu kuɗi su suna ganin annabawan ko suna ganin harkar da'awar ba wata harka ce ba da ya kamata a ce su sun bi wani annabi wanda suka fi shi hasada da girman kai yake hana su saboda shi mai kuɗi yana ganin ya wadatu da komai kuma har ƙarshen duniya har yanzu da yawa daga cikin percentage din wanda suke tsaya su ilimi su ba Allah za ka ga talaka ne yadda yake ana samun masu kuɗin tunda lokacin manzo Allah ma akwai masu kuɗi za ba ahlud dusuru bil ujuri wanda har talaka suka kawo ƙara ga manzo sallallahu alaihi wasallam masu kuɗin nan fa sun tafi da ladan to kaɗan ake samun mai kuɗin da za a yi sallah biyar da shi a cikin jam'i a azumin nafila da shi a yi dukkan ibadodi da shi a yi karatu a yi komai da shi kuma ya tashi ya je sadaka da kuɗinsa sabai suka ga to wannan an yi mana fitin kau mu dai ba ma wuce shi a sabon gaba ba mu wuce shi a karatun alkur'ani ba mu wuce shi a salloli biyar ba mu wuce shi a nafilfilin azumi ba mu wuce shi a duk wani ayyukan alkhairi na addini mun yi duro in mun yi sai mun yi sai ya yi to kuma yanzu gashi nan yana tafiya yana ne yana sadaka da kuɗaɗensa mu ba ma yi suka ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su sata amsa ya ce abinda za ku rinka yi ku yi tasbihi ku yi takbiri ku yi tahalili sai Allah madaukakin sarki ya sa kun daidaita da su ita ma sadaka ce, masu kuɗi suka ji suka ci gaba da yi. Talaka suka zo da manzo sallallahu alaihi wasallam suka faɗa mishi, manzo Allah ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha, wannan falala Allah ke na ba wanda ya ga dama. Naka ashe akwai waɗanda masu kuɗin da suka ƙara talakawa saboda sun yi duro da talakawa aikin alkhairi kuma sun ƙara su a sadaka, to amma wannan ƙalla ake samu. Sai Allah ya ce wa kazalika fatanna ba'dhum bi ba'd, kuma haka ne muka fitini shashi da shashi, muka fitini shashi da shashi, bi ma'ana mai kuɗi yana jin haushin talaka, yana ganin cewa talaka ɗin nan dan me za a ce ya fi shi, shi ya yi imani, shi ya kaza, shi kuma talaka yana jin haushin mai kuɗi da hasada, dan me a ce wannan aka ba kuɗi ni ba a bani ba. Ai mun yi ibtila'i, mun yi jarraba shashi da shashi. Liyaqulu, domin masu kuɗi su rinka cewa ha'ula'i mannallahu alaihim min bainina, yanzu waɗannan su ne Allah ya zaɓa yawa baiwa yawa ta goma cin alkhairi a tsakanin, wato suna ganin cewa in addinin Allah da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne kuma alkhairi ne, to ya aka yi wannan talakawan su suka karɓe shi, mu ba mu karɓe shi ba. To kaga wannan duk yana nuna cewa ibtila'in kenan. Shi yasa tsakanin har kullum tsakanin masu kuɗi da talakawa ake samun grade din nan, in har ba a yi imani ba, in mai kuɗi bai yarda cewa kuɗinsa Allah ne ya ba shi da yake kaskantar da kansa, ya zama normal a cikin mutane. In talaka bai yarda ba Allah ne ya tsora masa talauci da ya ga mutum da mota da mai kuɗi kawai rinka jin haushin shi haka sidda, da ka wuce da mota ya ji kamar ya bige ka. Mutane za ka ga masu kuɗi talaka za ka ga cewa yadda ka san zuciyarsa a nan take, in kana hawa wata babban mota, in yana keke ko ɗan kusa da shi ka zo, to bige ni sai masifa, aikin banza don kun samu kuɗi, wata fila ma na haram ne, to duwa ya ce ma ɗan abu kaɗan sai ka ga mutum har jikinsa a nan ya taso maka kamar kai kame da kai ka sa shi ya zama talaka. Wannan duk shi ne ibtila'i, ka rinka jin haushi dan me wane ya kaza, dan me wane ya kaza, kuma alhali kai ba kai kake raba rahmar Ubangiji ba. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, shin su suke raba rahmar Ubangiji? Allah ne yake rabawa yanda ya ga dama, ya ba wanda ya zo ya hana ba wanda ya zo. To wannan shi ne ibtila'in da yake tsakanin masu kuɗi da talakawa, wanda Allah ya sanya mai kuɗi, domin Allah ya raba bayi kuma haka ne tun daga farkon duniya har ƙarshen su. Wasu na da wadata, wasu talakawa ne, wasu na da ɗaukaka, wasu ba su da ita. Haka Allah ya yi ta goma shi, wani ya mishi ta goma shi da albarka da imani da talauci, ko da imani da ba maɗaukaki ba ne ba. Wani kuma Allah ya mishi ta goma shi da imani kuma da kuɗi. Da haka duk wanda nufin shi bin gaskiya da bin manzo, to ya yi imani, ya yi abin da ake yi tare da masu kuɗi da marasa kuɗi, duk ɗaukakar shi, duk kuɗin shi, duk yadda ya gada ya nemi gaskiya ya bita. Shi yasa Allah ya ce alaihi sallahu bi a'lama bi shakiri, shin Ubangiji maɗaukakin sarki shi ne mafi sanin ni'ima inda take, kuma yana mafi sanin wanda yake ƙara iƙirari da ni'imar da ya mar na godiya, shi ne mafi sanin wanda ya aiki na ƙwarai, shi ne mafi sanin ma'abuci falala wanda zai yi mishi falalar imani kuma ya gode mishi. Kuma Allah shi ne alhakim mai hikima, wanda duk wanda ka ga ya ƙasƙantar da shi falalar shi ne, duk wanda ka ga ya ɗaga falalar Ubangiji maɗaukakin sarki. Da haka Ubangiji maɗaukakin sarki shi ne yake ba da falala. Allah ku ba mu falalar ka duniya da lafiya. Sai Allah ya ci gaba da cewa
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة
نعم وبنجي ما لو تكلم سرقية شيء وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا كما يعيد وعند سكي إيمان بآيو يوم تفضومك فقل سلام عليكم كتي مسو سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة للي وبنجي يا لذن تاخذ يا وجب تاوى خمسة جنكي درحم أنكم للي سوى من عمل منكم سوءا دو واندي أي كتون ممونا أبدا جتكم بجهالة جاهل ثم تاب من بعده سنن يتوب باين يا أي كتون أي وأصلح يجار أي كتا فأنه غفور رحيم للي أبنجي مدوكتين سالكي ميون غافراني ومرح يوار رحماني الله أبنجي مدوكتين سالكي يتيوى من رسول الله عليه وسلم يا عند مؤمني ستزومك توك جيشيسو كمك امرا بدسو كيموس سلم تمثلينك شينكتي سلام عليك شيسا عشيك معلمتك تيشي سلم تمثلينك ذاك إيتيوى سلام عليكم ذاك إيتيوى السلام عليكم dan mutum zaka yi masa sallama zaka ce salamun alaikum za halatta kuma zaka ce assalamu alaikum to idan suka zo kai musu sallama ka tarbe su ka haɗu da su sannan ka musu bushara ka zaburar da su ka zaburar da himmomin su da niyoyin su domin su ci gaba da samun rahmar Ubangiji madaukakin sarki kuma ka zaburar da su daga kowace hanya wanda zaka dakar da su da Ubangiji madaukakin sarki. Ya Allah ce kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Lalle Ubangijin ku ya rubuta ya nazinta kanta ya wajibta kanta dangane da damansa. Jin kai. Annahu man amila minkum su'an. Duk wanda ya aikata wani mummunan aiki bi jahala. Da jahilci. To ashe me ake nufi bi jahala? Malamin suka ce bi jahala abinda ake nufi a nan gun ba da jahilcin jiddin ilimi ba. Akwai jahilci kashi biyu. Akwai jahilci wanda kishiyarsa sani. Akwai jahilci wanda yake nufin wauta. To wannan a nan wauta ake nufi. Domin duk wanda ya bautata ya yi aikata zunubi da wauta. Domin duk wanda lokacin da zai aikata zunubi to wauta ne da sakaci ya sa ya aikata domin ya ta abu domin aka ce duk wanda ya aikata zunubi da jahilci shine Allah zai karba tuba in ya tuba shine Allah zai yafe mishi kenan wanda ya karba ya saba Allah da gangan kenan Allah ba zai yafe mishi ba to shi yasa nan malamai suka ce wanda ya saba ma Allah da jahilci abinda ake nufi da wauta domin duk wanda ya saba wa Allah to wautar sa ce ta jawo mishi ya san abu laifi ne ya aikata wannan wawanci wauta ce da ta ya aikata duk abinda Ubangiji madaukakin sarki ya yi hani za ka ga kama daina ta ayar da ta ce a hana abin in ka bi abin za ka ga cewa toshewar basira ce za ta sa ɗan adam ya aikata shi domin a hankali kama wannan abin cuta ne ga ɗan adam ko dai a jikinsa ko a dukiyarsa ko a mutuncinsa duk abin da Allah ya hana. Allah ya hana mutum ya yi tata ka ga tata a tsarin dukiya ce zaka je a cinye kudin ka haka siddan kuma ka taho kana kallon wanda ya cinye kudin ka wata ila in ya cinye kudin ka 10,000 ma an aka tashi a tatar sai an dan sa kida ya dan yi rawa a gaban ka ɗan kallo ya ɗan babba su 2,500 sannan ya sa 700 ɗin sai tafi ka tafi kana ta nadama kana ci zaman kaga wauta ce ta sa kai kai kuma asarar kuɗin ka akwai wanda kuma zai kaga yayi jina kada jina abu da za ta jawo zuban masu da mutunci za ta dawo luwaɗi zuba da mutunci ne ga cututtukan da za ka ɗauka ma dugo haka duk shan giya asarar kuɗi ce kai salwantar da hankalinka da shan kwaya da wuri kawai ka samu wani lokaci ka busar da hankalinka daga kanka in ta sake ka ya dawo to zai dawowa gaba ɗaya haka kake rasa wani percentage ɗin hankalinka duk ɗan ganye ɗan wuri ko ɗan kwaya ko mai shan giya lokacin da ya zuƙa ya sha to hankalinka zai tafi to lokacin da ka sake shi lokacin da hankali ya dawo in yana da 80% hankali yanzu ya koma 75% to ya ƙara zuƙa har sai ta dawo a lokacin shi yasa kake ganin ɗan kwaya ɗan ganye wani lokaci totally ya hana ya rasa hankali domin lokacin da hankalin yake dawowa yana rasa wani kaso a cikin hankalinsa to shi yasa duk abin da ka ga Allah ya hana to wauta take sawa ma'aikata amma ko da wauta da sakaci ya sa mun aikata summa taba rahmat ta ubangiji sannan mutum ya tuba min ba'dihi wa aslaha ya dawo daga saban nan yayi azamar ba zai sake aikata ba ya daina yi wa aslaha kuma ya gyara ayyukansa a gaba to fa annahu ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai yasa Imam Ahmad ya fitar hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam yace lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabin yayin da Allah ya gama halitta sai ya rubuta a wani littafi فهو عنده فوق العرش للتاف ينا وجنش أسمع العرش إن رحمتي غلبت غدا للذين كينا يا رجعي تشنا إمام البخاري ده مسلم سكتة الدوني هذا هنا آية كما تنا زابر الدموتي دب متن أبن دي آية كتا تو فلا بد ما أتحكي الظنوب كافم أكتوبا تو في كابر الظنوب wala ikla in lokacin kana yi ka cire kan hannunka ka daina yi wannan da mu alaiha ka yi nadama akan abin da ka aikata a baya sannan ka gyara aikinka ka yi aikin da abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta ma yana daga cikin gyara aiki yanzu ka dawo duk abin da kai da na sako kuma kana ne shi da alkhairi kana tuna ka'idar innal hasanati yudhibna as-sayyi'ati kalilin ka kuma aikin alkhairi saboda da ka yi sako to yanzu kuma kana takaicin aikatawa to in mutum yayi wannan to shine ya tuba a wajen Allah nadama kuma tana nuna ya da yawa mutane za su tuba wani sharri da shedan yake wa mutane da yawa mutane za su tuba daga sako su daina yi amma kuma suna zuwa suna ba da labari kamar birgewa ne to kaga wannan ai ba nadama idan mutum ya kasance yana aikata sako ya bari to bayanin sa ma baka so ai bayanin sa ka gane baka so kwata kwata ma ai bayanin sa da wani ya zo ya ce ma a'a dan me ake kaza dan me ake a'a dawa na kumfanta ma a'a dan Allah wannan jahiliya ce wannan jahiliya ce wannan sakarci ne Allah kiyashe mu wannan bala'i ne baka so amma an kaga mutum ya daina sako kuma ya zo yana bada labari to tuban sa akwai alamar tambaya ai ranan nan kai ai da mun ka an yi duniya ha ba ai mun yi sanyi ai da mun kai kaza Allah yana bada labari ya rike kaga wannan ai ƙarya yake da tuba in ma dai da mun ya rasa wani ƙarfin yin zunubi ko kudin yin zunubi ko daman zai zunubi ko yayi ɗaɗa da firkai da mata sun kewaye shi ka yace jiya ba yau ba ai tsura ta yi lafiya to kaga bai tuba ba so ake mutum ya rufe shafin gabaki ɗaya baya so ma a ambata cewa ya zuri ya aikata in ma wani zai zo bai hana ya zama tuwar na ya zama kabarin kana yana takaicin ma dan me ya aikata abu kaza da kaza a rayuwarsa. Wannan yayi taubatan nasuha ne. To irin wannan sai Allah madaukakin sarki ya canza laifukansa, ya shafe laifukansa. Allah ka sanya mu tuba ta gaba. Ana ta faɗa ƴan uwa muna buƙata, ana buƙata addu'a ƙwarai da gaske. Abin da yake faruwa a gaban sa tsakiya. Mun waye gari jiya da ruddugu kamar yadda na yi bayani jiya da ƙasashen yamma suka yi wa ƙasar musulunci da musulmi farisa wannan irin wannan hari da suke kai musu. Kuma gabaki ɗaya abin takaicin harin zai ƙare a ƙasashen musulmi nan zai tunda dole mun san da ta tashi ramuwa duk ƙasashen da inda aka jirke sojojin Yahudawa da waɗannan marasa tarbiyya ta Amerika nan take kai hari. Kuma dole ta kai hari a nan. Tunda nan ne ɗumbin jirage da ɗumbin kayan yaƙi yake. Ba daga can ƙasa ake tasowa ba a zo, daga nan ake zuwa. Ni ko ba ni da iko in doki can, dole in doki Kuwait, in doki Qatar, in doki Riyadh, Saudiya, in doki duk inda suke. Dole ne ko ni ne. Ba yadda zan yi. To kaga dukkan wannan kasashen gabaki ɗin su dai musulmi ne. Kuma shi yasa su kansu strategy ɗin kaga yadda ake dukan gwargwadon yadda ka ba Yahudawa ƙarfi a ƙasarka gwargwadon dukan da ake ma. Shi yasa muke ta addu'a muke tsalla a yi ta dukan Dubai. Allah ya sa yadda Dubai, yadda tarayyar UAE ta lalata su Sudan, ta lalata Libya, Allah ya sa Iran ta lalata Dubai. Zaman to duk wannan arzikin na Yahuda da duk wannan arzikin na Arna da barayin mu a Najeriya duk da suka kai Allah ya sa duk ai bombin ka. Dama ai kasar da ta tara kudin zalunci ne. In Allah ya taimake mu duk akai bombin SSS din na barayin mu na Najeriya anan Allah ya sa goma goman nan kirin kazarcewa. Amin. Shine kawai addu'a da zamu yi. Don kuɗinmu, kuɗin Najeriya kawai da yake Dubai, in ka je aka lissafa ma Allah ka ɗaya san yawan shi. Kuma duk kuɗin sace mana aka yi aka je aka kai. Aka ba mu cikin talauci ba ruwa ba wuta ba kaza ba kaza. Ya zama wajibi a sallolinmu ne da addu'a. Allah ya sa wannan shi ne ƙarshen waɗannan Yahudawa. Allah ya sa wannan shi ne ƙarshen sansanoni na Amerika a ƙasashen musulmi. Allah ya sa dukkan sansanin su a wargaje su su zama babu komai a cikin sai fili. In aka haka su Laraba sun gane Yahudawa ba za su tsare su ba. Yanzu nan naga tsohon shugaban ƙasa na Isra'ila yana magana cewa daga Iran sai Turkiya ko Pakistan. Yasa ba wani mai hankali da zai rinka yarda ya yarda wai a ci nasara a kan Iran wai don ƴan Shi'a ne mahaukaci ne kai. A Iran ita ce Kaftur Ahmar, ita ce wani ƙaya ƙusa da ta maƙale musu suna gamawa da ita. To sun nufi Turkiya sun tafi Pakistan. Shi kenan su dama wannan ƙasashen Laraba yadda ƙasar tana kiwon kaji ne a Afirki. Ka buɗe ƙofa ka rinka saka hannu kana kamo kaza kana yankawa. Haka za su yi wa wannan ƙasashen na Laraba ba abin da za su iya. Ta wannan ƙasashen ne sai Isra'ila al-Kubra ta tabbata. Babbar Isra'ila da take so minan Nil ila al-Furat tun daga Sudan har Misra har Madina. Kuma duk manyan duniya sun faɗa. Haka ne suke kuma su ma ba koya fa suka yi ba. A fili suke faɗa ga map ɗinsu. Amma saboda Allah ya jarrabe mu dosu muna fakan shugabannin Larabawa suke ci gaba da ɗaure musu duniya. Haka ya zama wajibi a kanmu mu yi wa Iran addu'a. Ya zama wajibi a kanmu mu nemi Allah ya sa daga nan ba za su matsa ko ta ƙasa ba nan ya zama ƙarshensu. In kana taƙama kai su nene Shi'a ake duka to tsora kai. Za a zo a daki Turkiya, a daki Pakistan, a zo a daki Misira, a zo su Saudiya da duk in ka zo ka je umarar da hajjin ma Isra'ila ne za ta ma visa sannan ka ci. Ya zama ƙarƙashin ta sai mu ga ta sunna. kaga yaki ne na buda musulunci ce za a karya wannan yake ba mu dama mu yi addu'a mu ta musu addu'a in mun sha ruwa mu ta musu addu'a in mun yi buɗe baki mu ta musu addu'a in mun yi sahur mu ta musu addu'a a tarawihin mu a tahajjudin mu a alqunutin mu kuma ai ta addu'a da alqunutin nan Najeriya kuma ai ta mana addu'a mu ma azzaluman mu nan cikin gida kuma Allah ya hada su da waɗannan ya halakar da su gaba shine za a yi ta alqunut Allah ya fitar da mu daga cikin wannan musibin da muke ciki Allah ka kare musulunci da musulmi Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka adaza mana da adaza wakka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka
ranin shi
Jaga. Ya kuma ji da zuwa. 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 Ya kuma ji da zuwa.